أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala Fahmi Salafi Salih da take nan Niyame a jamhuriyar Nijar, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan wato shine darasinmu wato na 193 kenan da uku. Kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin Daf'u'i Hamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin. Littafi na biyu, littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Muna cikin suratul Qasas. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba daya. Masalar da za mu tashi a kanta zamu tashi ne a mas'ala ta 822 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid. Malam yace fa in qila, idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunta bi janibil gharbi, baka kasance ba a bangare, an gane ko al-gharbi na yamma, an gane ko kenan na dutsi, wato bangare na yamma na dutsin turi sai na a kenan, lokacin da id qadaina ila Musa al-amr, lokacin da mun ka hukumta hukunci ga annabi, wato mun ka hukumta al'amari ga annabi zuwa ga annabi Musa kenan, na wahayi kenan. Ai ahkamna ilayhi al-wahyi, mun ka tabbatar da kyautata wahayi zuwa gare shi. Yace to ai shi wannan magana mughnin an qawlihi ta'ala, ya wadatar daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala kenan a zahiri, a ce wa ma kunta min ash-shahidin, baka kasance ba kana halarci, tunda an ce wa ma kunta baka kasance ba, bi janibil gharbi, a bangare kenan na yamma, a to ai ba sai an ce ma kunta min ash-shahidin ba, ai min al-hadirin, ba kasance ba halarce inda zalika, a lokacin da wannan abin ya faru. Yace qulna, zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa ma kunta min ash-shahidin, ba kasance ba a halarce ba, wato qissatahu, qissa annabi Musa ma Shu'aib alayhi salam, tare da annabi Shu'aib alayhi salam, duk da yake mun ce ba annabi Shu'aib bane kamar yadda malamai suka fi tafiya, shine cewa wani bawan Allah ne, domin cikin suratul a'raf Allah ya ce bayan ya faɗi kissa annabawa kuma annabi Shu'aib yana daga cikin su, thumma ba'athna min ba'dihim Musa, sannan muka turo bayan su annabi Musa, kuma ba abin da ya fitar da annabi Shu'aib daga cikin wato wannan tamiri. Yace to fa ikhtalafatil qadiyatani, sai qadiya biyu suka samu sabani suka bambanta, kenan waccan qadiya daban, wagga ta baka kasance ba a halarci a turin duri sina, kuma karanci a halarci ba kissa annabi Musa tare da wato Shu'aib. To wannan shi dai ne, ko kuma a'a baka kasance ba a bangare na yamma, to a yanayin zaman to bangare na dama ko na hagu ko na gabas, to ma kunta bi shahidin, sai shafi baka kasance halarci ba kwata kwata gaba daya, sai zaman to a can an fadi al-janibul gharbi, saboda tanan ne Allah ya magana da annabi Musa a wannan bangaren, kuma bai kasance ba a halarci ko a dama ko a hagu ko kuma a wani bangare daga cikin bangarorin, sai zaman to an fadi al-khas, saboda yana da alaka da inda annabi Musa yake halarci, baya a wannan wurin kuma baya a bangarorin da suke kusan sa. Muna iya mu dauki wannan, sai kuma qadiyya kuma su sake bambantuwa, wallahu ta'ala a'lam. Mas'alar mu ta gaba, koko kafin mu tafi wannan, waɗannan suna daga cikin abin da malamai suke cewa dalailun nubuwa, dalilai na nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne, domin waɗanga wa ma kunta ba kasance a halarci ba, to ya an kai ka bada labarin su, ayoyi zaka yi bincike kan ayoyi na dalailun nubuwa, ayoyi kauniya, ayoyi shar'iyya da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne da dalilai, ko kuma hadisai kamar yadda Imam al-Baihaqi littafi dalailun nubuwa wato ya kawo athar da hadisai da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne, kaga wannan aya tana daga cikin su. Wa ma kunta bi janibil gharbi, ba kasance ba, to ya an kai ka bada labari. Wa ma kunta bi janibit turi idna daina, ina fata an fahimci ni ba kasance ba a janibin tur in ya zama tur janibin garibi janibin tur duka ɗaya ne kenan janibin dutsi na yamma ne akai magana din in mun dauki wato wannan fassara kin kuma Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik wadannan labarin gaibi ne a cikin suratul hud da muke baka labari ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai baka san wannan ba kafin sauka alqur'ani wala qaumuka mutanen ka ba san wannan ba al'umma ce ummiya ya za iya ce kuma ummiyi cikin al'umma ummiya yazo da abinda masana ahlul kitabi ba za su iya tunkara shi ba har yake cewa ya ahlul kitabi lima tuhadduna fi ibrahima wa unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun ha antum ha'ula'i jadaltum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm arci ya bada labari abin da su bussani ba inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun ya ahli alkitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathir yana bada labari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum hum yamkurun yan uwa annabi yusuf bai tare da su bai rayu da tare da su ba ya an kai samu da wannan labari to dan haka zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id yulquna aqlamahum a cikin wato ali imran zalika min anba'il ghaibi a cikin suratu yusuf zalika min anba'il ghaibi a cikin suratu hud tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk duk da wannan suna nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi Allah ne da dalilan da suke nuna cewa annabi Allah ne suna da yawa cikin alqur'ani irin ababen da suka shafe shi wadanda bai dace a ce ya fada ba kuma dole ya fada irin zancen auren Zainab bintu Jahsh da yazo a cikin suratu wato al-ahzab wa id taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إذن yadda ake zuwa a gidansa baya son wani abu amma ya boye sai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirin inah walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lilhadith inna dhalikum kana yu'zin nabiyyi fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq ya bataran sa daga ganin wato makahu lokacin da ke tattaunawa ibnu abdullah ibn umm maktum yake cewa Allah yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا فلان أبن دي شافي حق أبي لسا الأعراب أشد كفرا ونفاقا لا ربا وان قوي سنسك في سنين كافرتي دو منافنتي أنغالي كودة وان دبا سوبا كاقا يا فلان أبن دي شافي أبي لسا da dalilan abubuwan da suke nuna cewa abin da ya shafe shi ko ya shafi rayuwar ƴan uwansa Abu Lahabin tabbata ya da Abi Lahabin wa tabba ya fada kuma tare da cewa babban sani amma da Allah ya ce ya fada sai da ya fada Allah ya ce ya isar da sako ya ce balligh ma unzila ilayka min rabbik ya fada to wannan yana nuna cewa shi annabin Allah ne kuma ba abin da zai boyewa na abin nan shi yasa ma ake ruwaito cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai boye wani abu kamar yadda ummul mu'minin Aisha aka ruwaito daga gare ta take cewa da ya boye zancen qadiyya auren Zainab amma bai boye shi ba da Allah ya ce wa takhshan nas kana jin tsoron mutane game da auren ta a ce ka aure yar wato danka kenan tunda ka ce wato dan da kar yi riqo an gane ko cewa ka aure yar sakinin kuma kai abin kunya amma Allah ce sai an yi auren kuma dole sai da ya fada ya karanta kuma al'umma kuma duniya take kaga akwai dalilai da dama da suke nuna shi annabin Allah ne ya fadi sunan annabi Musa a cikin alqur'ani fiye da su 100 amma sunan su hudu ne zuwa cikin alqur'ani ya za a yi fadi sunan Maryam fiye da su 20 amma kuma a ce sunan matansa ba wanda sunan ta zuwa cikin alqur'ani ba zancen sunan wanci ba ko wanci babu ko guda kaga wannan yana nuna maka cewa tabbas wannan alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake dan haka dai akwai dalilai da dama da suke nuna da irin abubuwan da ya fada na mu'jiza da abubuwan da za su faru al-ayatul mu'jizat wato al-mu'jizatul kauniyya da ya fada ya ce teku marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ya bada labarin abin da ya gabata ya bada labarin abin da munafikai suke fada a buyi su fada wata magana kuma ya bada labarin shi ina ya samu wannan labari ya fada abin da zai zo bayan sa bayan ya mutu ka gani daga waɗannan abubuwa ana iya bincike kansu tsakanin ayoyi da hadisai na dalail annubuwa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 823 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane az-zalumai wa kam ra'ayna min adh-dhalimin da yawa kuma mun ga azzalumai daga cikin azzalumai bil kufri waɗanda sun ka kafirce ma Allah wal kaba'ir waɗanda suke aikata kaba'ira domin zalunci na iya ɗauka kaba'ira yana iya ɗauka kuma wato abin nan kafirci na fitar daga cikin musulunci don Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun sannan kuma a'a mutun ya butulci mutun ima ta Allah sai a kira shi azzalumi Allah ya ce ma bani isra'il da aka ba su abinci har suka bijire wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun anta girgije rufe su marokon su gode mani ima Allah suka kiya to kaga wannan ba kafirci bane wanda yake fitar da mutun daga cikin musulunci sannan duk karamin kowane irin mazunubi zalunci ne domin ka zalunci kanka ne dan haka amma dai ga al'ada ta shari'a malamai ba su ce maka ƙananan zunubai zalunci sai dai kaba'ir ko kuma zalunci wanda ya fitar da mutum daga cikin musulunci shi yasa kalima ta zalunci tana da fadin ma'ana fasikanci tana iya zokuwa da ma'anar kafirci da abin da ba kafirci ba haka munafinci akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci haka kuma zalunci haka fasikanci haka munafinci sai haka mummuna balaman kasaba sayyata wani lokacin arfin shirka wani lokacin ba shirka ba abinda bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba to duk haka in dalibin ilimi bai fahimci fadin ma'anar kalimar ba kuma wanne cikin wani mummunan laifin wanne ne ake nufi ko kafircin ko zaluncin ko fasikancin ko murafincin sai ya je ya dauki hukunci ya dora wa wadansu bayan Allah ya je ya cutar da su sai ya halattar da majinin su tunda in kace fasikan duk kafiri ake nufi kiran ba sai kai ta kashe mutane masu shan giya kace duk kafiri ne Allah ya yi mu mai kyau yace to wa kamar aina min adh-dhalimina so da yawa mun kaga daga cikin az-zalumai bil kufri wanda sun ka aikata kafirci wal kaba'ir da munanan manyan zunubai man qad hadahu Allah wanda Allah ya shiryar da shi lil islami ga musulunci wa tawbati da tauba kaga al kaba'ir akwai littafi na imam az-zahabi al kaba'ir kamar da su sun yi shakkal dangantaka littafin zuwa gare shi wasu kuma sun ce littafin sa ne wasu kuma sun ce sashin ne annashi akwai abin da aka kara akwai dai bincike na malamai akan wannan kuma al-kaba'ir wadansu malamai sun ce suna da iyaka sun kai su zuwa 70 ko 80 ko wani abu wasu kuma sun ce a'a al-kaba'ir manyan zunubai ne wadanda dai ana gane su ne ta fuskan ta'arifin shari'a abinda shari'a wato ta yi hani akan sa hani wanda yake mummuna da sauran abin da ya kama da haka mai soyayya ba cikin wato littafin al-qawa'id al-hisan na Sheikh Abdulrahman Sa'di ya kawo bayani kan yadda ake gane wannan wallahu ta'ala a'lam malin yace to kulna zamu ce kad sabaka mislu hadha su'al irin wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da kuma amsar safi suratul maida a cikin suratul maida to da yace amsar ta gabata shine cewa Allah baya shirye da mutane azzalumai wadansu malamai suka ce wadanda ya san ba za su tuba ba kina Allah ba zai shirye da su ba ko kuma Allah ba zai shirye da azzalumai ba wadanda suna akan zalumcin su amma idan suka kame ke suka tuba fa idza nadu an zalika bi rahmatillah suka kame ke daga rahama Allah Allah ya taimake su suka bari to Allah zai shiryar da su shine abin da ake son a ci wallahu ta'ala alam shi yasa in ka ce adh-dhalimin wasu ka ce saboda ismul fa'il ne suna yana nuna tabbatuwa abu wanda Allah ya san ba za su cire ba wanda suka ce a'a nan ya kira su adh-dhalimin tabbatattu ne akan abin amma zuwa gaba idan suka kame sai wannan sunan ya dauke da gare su na kasancewar su adh-dhalumai mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 136 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin shine kawo ayat da take akan jerin ayoyi malin yace qauluhu ta'ala fa qala Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta kai annabi sallallahu alayhi wa sallam baka shirye da wanda ka so suratul qasasi aya ta 56 akwai irin wannan aya kuma a cikin suratul baqara innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum nanku innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin to anti manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam baya shirye da wanda yaso yace to qad qaddamna mun bayyana anna wajhal jam'i fuskar da za a hadi wadannan ayoyin ma'anonin su bainahu wa bain qawlihi ta'ala tsakanin wannan magana ta Allah da Allah subhanahu wa ta'ala da maganar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shirye suwa zuwa ga hanya madaidaiciya kaga na an ce bai shirye suwa kuma an ce na shirye suwa suratul shura ayata 52 da anka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yace anna alhuda almanfiya anhu sallallahu alayhi wa sallam shirya wanda anka kore manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi huwa manhu at-tawfiq shine ya bada an gane ko bayarwa shine manhu da mimun da nunun da ha karami ya bada at-tawfiq dacewa mutun ya shirya wal huda shi kuma wal huda al-musbatu lahu shirya suwa wanda anka tabbatar mishi huwa ibanatu at-tariq shine wato bayyana wato at-tariq hanya ta gaskiya mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba cikin mas'ala ta uku a cikin wannan littafi na dafu ihamil ittirab an ayati kitab a can ne malam yayi wannan bayanin kinan dai inda anka ce bai shirye suwa ana nufin bai iya dora kowa ya sashi sai ya musulunta cilas amma inda anka ce yana shirye suwa ma'ana yana bayani kinan kalma ta huda tana zakkuwa da ma'ana ta bayani tana zakkuwa da ma'ana ta shirye suwa ma'ana ta bayani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato in hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira sace inna hadaynahu sabila kaga anan Allah in ka fassara shi da mun shiryar da shi to kuma sai ce in ma shakiran wa in ma kafura ko ya gode ma Allah ko ya kafirce nan bayan nufin shirye so ba Allah ya shirye shi domin inda Allah ya shirye da shi da tabbas sai kama hanyar shirya na ana nufin a an yi masa bayanin hanya ko an yi masa bayanin hanyoyi an gane ko domin nan ba hanya guda ba an yi masa bayanin hanya ta gaskiya shikenan ko kuma an yi masa bayanin jinsin hanyoyi ko kuma an yi masa bayanin hanya ta gaskiya domin in hanya ta gaskiya ta bayyana duk na ƙaryar kenan su ne kishoyinta sai zaman tonan ko alta zaman to jinsiya ko ta zaman to a al-ahadiyya ce hanya ta musulunci an yi masa bayani duk wanda ba ita ba bata ce kenan kamar an yi masa bayanin tsayimin babu mafhumul mukhalafa ta yadda malaman usulul fiqh suke cewa ko kuma an yi masa bayanin hanyoyi don ya ce wa hadainahu najdain mun shiryar da shi tudu biyu annajir tudu ma'ana an rufe hanyoyi guda biyu waɗanda ga hanya ta gaskiya ga ta ƙarya kenan kuma ko da mun yi masa bayanin wannan to kishiyar ta kaza koko in musa bayanin wannan kishin sa kaza in mu kai mu mutum bayanin hanya ta gaskiya to kishin ta tabbata ce in kai mu mutum bayanin hanya ta bata to kishin ta kuma ita ce gaskiya duka wannan yana iya dauka Allah cewa amma samudu fa hadainahu samudawa mun shiryar da su ma'ana an yi musu bayani shi yasa qur'ani lokacin sai a ce hudal linnasi shiriya ne ga mutane to da alqur'ani shiriya ne ga mutane da kowa ya shiriya ko kuma a asalin shi Allah ya sabkar da shi don shiriya amma wani bai shiriya ba ko kuma hudal linnasi bayani ne ga mutane dan haka kai hattara wajen tantance ma'anar da kalima take nufi kada ka je kai amfani da gundarin larabci karshe kuma ka je ka samu kanka cikin matsaloli domin in kai ma Allah ƙarya ranar tashi alkiyama za ku haɗu da Allah Allah kai mu nutsari to wannan shi ne abin da malamin ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala da kuma dan ƙarin bayanin da muka gabatar saboda fahimtar mas'alar da kyau wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 824 malamin yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wara'ul azaba sai kafirai an gane ko sun kaga azaba ranar tashi alkiyama law annahum kanu yahtadun da dai sun kasance suna iya shiriya wa innama yara al'azaba man kana dallan wanda yake ganin azaba shine wanda yake fatacce la muhtadiyan ba kuma shiryayye ba yace kulna zamu ce jawabu law jawabi na law mahdhufun an shafe shi taqdiruhu yadda za a kaddara shi wa ra'ul azaba sun ga azaba law annahum kanu yahtaduna da dai sun kasance suna iya shiriya lamattabuuhum da busubi wadancin shugabannin su ba wadanda suka halakar da su au koko ka kaddara lamara aw al'azaba da busuga azaba ba kinan nan an shafe dama galibin hasfi in an shafe zaka kaddara abinda zai dace ni an bar shi dukkan irin tunaninka ka kaddara abinda zai dace wa yana daga cikin balagatul hasfi wato a cikin alqur'ani da kuma cikin lughal arabiyya wanda kuma bincike ne mai yawa kwarai da gaske in ka diba cin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo al-ijaz wal itnab in ka diba yadda ake hasfu da kuma risala wadda aka rubuta a jami'a ta Azhar wanda Ibrahim Rufaida dan kasar Libya ya rubuta al-hadf fi asalib al-lughah al-arabiyya kuma yadda malamai suke bayanin abubuwan da anka shafe kuma dama idan muna bayani ko a cikin yare ko a cikin magana ko a cikin karatu ko wa'azi ko tafsiri ko bayani dai muna kaddara kalmomi daban-daban waɗanda suke nuna cewa wato ga yadda za a yi a fahimci maganar ko da mun ce an shafe ko mun ce a shafe ba dama bayanin da muke gabatarwa dan mu bayyana abinda aka shafe din ne wani lokaci wallahu ta'ala a'lam kuma kana iya kaddarawa wato war aula azaba law annahum kanu yahtadun fi dunya kenan da sun karance za su iya shiriya a duniya da sun shiriya mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 825 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi akhiri ayatil layli a cikin akhiri aya ta karshe ta al-layli ta dare nan ba ana rufin suratul layli ba suratul layli don akwai suratul layli wal layli idha yakhsha na ana rufin a ayar da ta yi bayanin dare a cikin waɗannan ayoyin guda biyu da aka kawo a cikin suratul qasas inda Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya' afala tasma'un yace to cikin suratul qasas aya ta 71 sai wato in Allah sanya muku dare ya zamanto shine ya doge sarmadan kinan har abada abin nan ila yawm al-qiyamah zuwa ran tashi al-qiyama babu haske ko da rana ko ba da rana ba Allah ne ya ka haske to in Allah ya sanya babu hasken kwata-kwata man ilahun ghayru Allah wani abin bauta kuke da shi wanda ba Allah ba wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta ya atikum bidhiya wanda zai zo muku da haske afala tasma'un shin ba ku saurare ni ko ba ku ji suratul qasas aya ta 71 wa qala fi akhir ayatin nahar amma a cikin ayata an-nahar duk da cikin qur'ani babu suratul nahar amma yana nufin ayar da ta yi bayanin dare a cikin wato yini kenan a cikin wannan sura suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah kace da su ku bani labari in Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato ara'aytum ana fassara shi da ku bani labari ba kun gani ba wato in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara in Allah ya sanya muku yini sarmadan ya doge ila yawm al-qiyamati har zuwa ranar tashi al-qiyama man ilahun ghayru Allah wani abin bauta ne wanda ba Allah ba wanda ya cancanta abota masa akan cancanta ya atikum zai zo muku bilailin da dare taskunu fihi wanda za ku natsuwa ku kwanta ku huta a cikin shi afala tubsirun shin ba ku gani yace to kulna za mu ce as-sama'u ji wal ibsaru da gani al-mazkurani a cikin wadanda anka ambata a cikin ayoyi la ta'alluqa lahumu ba su da alaka bi zulmatil layli da wato duhun dare kenan domin dare shi ba su da alaka da shi wala bi dhiya'in nahar kun ba su da alaka da hasken yini falidhalika lam yaqrani al-ibsara bidhiya'i shi yasa Allah bai sanya haske ba ya gama shi da wato gani tunda shi wato haske shi ne kamata a gama da gani duhu kuma shi ya kamata a gama da ji domin dan adam yana ji ko a cikin duhu kuma dan adam yana gani ne a cikin haske to amma kuma sai an ka dauki gani an ka sashi cikin duhu sannan kuma aka dauki wato ji aka sanya shi ga haske kaga kamar abin wato yana da ban mamaki ko kuma sai a ce ba haka nan na ba a hankali sai kamata a ce ko kuma wadansu malamai suna ganin a'a wato balagar da an kai amfani wato da ita shine cewa a'a shi a cikin dare dan adam yafi bukatar gani dan kai yaje buge wani abu a cikin rana kuma wato bai bukatar gani sai an ka masa haske ko aka ka bai bukatar wato kamar ce an ce ya gani sai an ka masa ji saboda shi ji abu ne wanda yake yana aiki a cikin kowane lokaci ko kuma a ce a'a shi ji wato kunnai idan aka dube su kamar yadda malaman ijazul qur'an suke cewa kadiba cikin bahfi na wato al ijazul ilmi fil qur'an was sunna na bincike na majma'a na hay'atul i'jaz al-ilmi tarabitatul alam al-islami majalisar malamai da suke duniya bangare na i'jazi na ilmi na al-qur'ani suke cewa kunnai idan muka dubi dan adam ji kenan yana suna baya ido kuma suna gaba to amma a can cikin kwakwalwa jijiyoyin da ke kula da ido suna baya jijiyoyin da ke kula da ji suna gaba kenan a zahiri ido suna gaban kunnai amma a can ciki jijiyoyin da ke kula da ido su ne ke wato baya jijiyoyin da ke kula da ji su ne ke gaba kenan wani lokacin sai shi hankalta ma gabaci na zahiri wani lokacin kuma hankalta ma gabaci na wato na boye duk da yake galibi yana kawo as-sam'u sannan ya kawo al-basar sai an kawo ji galibi a ce kawo gani akwai bayani dai mai yawa karkashin wannan yace to falidhalika lam yaqrin al-ibsara bid-diya'i shi yasa ba a hada wato gani ba da haske duk da yake kuma nan ne wato ya kamata a kawo hasken saboda nan ne dan adam yake gani da kyau wa bayanuhu bayanin shi anna ma'ana al-ayataini abinda ake nufi da ayoyin afala tasma'ul al-qur'an shin ba kwa jin al-qur'ani sama'a ta'ammulin ji na wato dogon nazari na kaifin basira wa tadabburin da kuma zurfafa tunani fayastadillu sai su samu dalili su kafa dalili bima fihi ko su shiryu bima fihi ga abin da ke cikin alqur'ani min alhujaji na hujjoji ala tauhidillahi ta'ala akan kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa afala tubsirun shin ba kwa gani ma antum alaihi abin da kuke akan sa min alkhata'i na kuskuri wad dalalati da kuma ji da dabata kinan sai da mutuna ana hankalta ma gani ne gani na basira ba gani ne na ido ba kuma a hankalta ma ji shine na karba na fahimta ba irin ji kawai ba na kunne to wannan shi ne abin da malam ya nuna a tsakankanin wato waɗannan ayoyin to sannan kuma abin da ya kamata mu ƙara saboda muna da al'ada ta gabata muna ƙarawa inda Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidiya wato imam abu Ja'far ya karanta bidiya sai kawo alhamza bai ce bidiya ba sai kawo alhamza wajen ya'un bai ce bidiya'in ba sai ce bidiya'in duk da yake asalin wannan alhamza din ko ya'un in mun karanta bidiya'in ko bidiya'in dukkan su ba su ne asali ba asalin shi wawun ne domin ad-daw'u ake cewa ad-daw'u haske to kaga bidiya'in ne an gane ko amma sai an ka ce bidiya'in aka maida ta koma alhamza ko kuma bidiya'in aka maida ta koma wato ya'un saboda takhfifi a cikin yaren larabci sai ka koma cikin ilmu sarf zaka ga wato wannan bayani sannan wajen kalima tariya walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi jamhur sun karanta ri'a an-nasi shi kuma abu ja'far ya karanta ri'a an-nasi kamar yadda kuma a cikin wato suratul baqara ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi shi ma abu ja'far ya karanta anan ri'a an-nasi sannan kuma a cikin suratu al-anfal inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nasi abu ja'far ya karanta wa ri'a an-nasi ya karanta shi da ya'un duk da yake ana ganin shi asalin shi alhamza ne dogumin daggara ani wato kenan yara kenan yar ayu ne sai an ka ce ar-ru'ya amma kuma sai an ka maida ta riya an-nas an ka maida ta riya wanda kuma babi ne ko fage ne wanda yake mai fadi wato kwarai da gaske kenan to amma kafin mu je a mas'alar mu ta gaba akwai abin da ya kamata mu ƙara irin waɗannan ayoyin ko irin wannan usulubi akwai shi a cikin suratul sajada ko hamimus sajada kamar yadda suke kiranta wato inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim sai ce inna fi dhalika laayatan afala yasma'un awalam yaru anna nusuqul ma'a ila alardi aljuruzi fadukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun nan da Allah yace awalam yahdi lahum bai wato kamar bayyana gare su ba domin nan shari'a izuwa gare su ma'ana bai bayyana gare su ba kam ahlakna min qablihim so da yawa daga cikin wanda mun ka halakar gabanin su minal quruni na karni karni daban-daban da al'ummomi yamshuna fi masakinihim suna kai da kawo suna tafiya a cikin gidaddajin su daga ruruwan su inna fi zalika la ayatin a cikin wannan akwai ayoyi afala yasma'un shin ba za su saurara ba kaga dan ayoyi su saurari ayoyin saurari na fahimta sai kawo ji amma da yazo sai zo awalam yaro shin bu su gani ba annana suqul ma'a muna gaggaba ruwa mu kora wato kenan girgije ila al-ardil juruzi zuwa ga kasa girgijen nan shine zai sabkowa idan ruwa kenan su sabka ga kasa da take al-juruz ta kekeshe ta bushe fa nukhriju bihi zar'an mu fitar da zar'an wato tsiro kenan ta akulu minhu an'amuhum wannan tsiron daga gare shi ne dabbobin su suke ci wa anfusuhum da su kawunan su Allah ce shin afala yusiru ya ance wato tsiro babu matsala tsiron ka akwai tsiron da ana cin shi ba sai dole ba sai ya kai kamar irin su salati irin su abin da ya kama da haka kuma dabbobi suna cin ciyawa sannan kuma in hatsi sun girma suna iya fitar da abinci wanda kuma daga baya za a iya cin shi sai Allah ce afala yusirun shin ba sa gani to nan da yake kaga ruwa abu ne wanda ana ganin saukar sa sannan sai anka ce afala yusirun akai amfani da gani saboda dan a nuna maka bambancin wannan uslubi da kuma uslubin da yake a cikin suratu wato al-qasas kenan wanda mun ka karanta a yanzu nan kana edi ba cikin at-ta'bir al-qur'ani na ustadu dr fadil samar ra'i ya kawo wannan mas'ala din wallahu ta'ala alam malin yace to mas'ala ta gaba mas'ala ta 826 fa in kila idan aka ce kaifa wajjaha sihhat al-istithna'i ya yajju yadda fuskar istithna'i tugewa fi qawlihi ta'ala inda Allah yace illa rahmatan min rabbik face rahama ce daga ubangijinka suratul qasas aya ta 86 ma'ana Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab baka sa tsammani ba baka tunanin za a soka maka da littafi a jefa maka da littafi ba ana rufin a dauko littafi alqurani daga sama a jeho mishi ba ma'ana a kawo masa wahayi illa rahmatan min rabbik sai dai rahama ce daga ubangijinka to ya za a yi ai istithna'i a ce illa rahmatan min rabbik ya an kai wannan togewa qulna malin yace zamu ce qala al-farra'u yace wani babban malamin lugani mu ce ko na hauki nan huwa istithna'un tunda lugha nahwu lugani sarfu yana cikin ilmin lugha adabi yana cikin ilmin lugha balaga tana da cikin ilmin lugha to amma an ce malamin lugha na nahwu kenan an tantance kowanne ilimi ake nufi yace to huwa istithna'un munqati' shi yace istithna'i ne munqati' ma'ana wanda an ka yanki taqdiruhu yadda za a kaddara shi rahmatan min rabbika ay lirahmati dan saboda rahmar ubangijinka ne to shi istithna'i munqati' kenan jefar da wato turo masa wahayi lakin rahmatan min rabbik bai taba sa tsammani ba to kenan shi wannan tsammani ai ba shine littafi ba kuma ba rahama Allah ba ce sai an kace wala illa rahmatan min rabbik lakin rahmatan min rabbik sai dai rahama ce daga ubangijinka kenan istithna'i ne munqati'i ba muttasili ba kullun ina fada in muna son mu bambanta istithna'i muttasili da munqati'i shine mu duba mu gani shi istithna'i muttasili yana da abin da ya wuce da abin da anka toge duka jinsi guda ne jaa alqaumu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu zaidu na race mutane amma idan anka ce jaa alqaumu illa himaran mutane sun zo banda jakki shi jakki bai daga cikin mutane da haka sai zaman to munqati ne ina fata an fahimce ni kenan shinan rashin sa wa tsammanin ba shi ne rahama Allah ba rahama Allah da ban rashin sa tsammanin daban an gane ko tunda bai san za a turo mishi da littafin ba sai zaman to lakin rahmatan min rabbik sai dai rahama ce daga wajen wato ubangijinka ɗan uwa musulmi wannan shi ya kawo mu karshen wato darasi na cikin wato suratu al-qasas kina a cikin waɗannan littafai guda biyu yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu shiga wato a cikin wato suratu al-ankabut kenan al-ankabut shine wato gizo to mas'alar da zamu tashi akan ta zamu tashi ne wato a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid suratul ankabut number 1 mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number 1 kidan ka duba ka karkashin littafin ya ƙara wani bayani a number ta 1 yace to ishtaharat hadhihi as-sura wannan sura ta shahara bi suratul ankabut da sunan suratul ankabut min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wajhu itlaqi hadha al-ism fuskar da tassa aka wato dora mata wannan suna ala hadhihi as-sura an ka sanya mu wannan sura akan suratul ankabut annaha ikhtassat wannan sura ta kebanta bi dhikri mathalil ankabuti wato ta kebanta da buga misalin gizo da Allah ya bayar ko ya buga fi qawlihi ta'ala a cikin fatar Allah subhanahu wa ta'ala fiha a cikin ta inda Allah ya ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya, misalin wadanda suka riki wato wani Allah waliyai majibin talamarin su, kamar sallil ankabuti, kamar dai gizo ne ittakhadhat baitan, wanda ta riki gida. Suratul ankabuti aya ta 41 min at-tahrir wa at-tanwir, wato daga cikin tafsirin at-tahrir wa at-tanwir aka dauko wannan magana. Kina in kana so sai ka koma can sai ka samu wato wannan bayani. To wannan suratul ankabut suna daga cikin sunayen da wato surorin da suka yi bayanin wadansu wato misalai kenan daga cikin abin da Allah ya ambata na dabbobi, wanda kuma kafirai suna suka in Allah ya buga misali da gizo-gizo, ko Allah ya buga misali da saburo, ko mu ce sauro, ko Allah ya buga misali da kuda. Misali a cikin suratul baqara Allah yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, Allah ba zai ji wato kunyar ya buga misali ba da sauro, ko kuma abin da yake saman saburo, don duk duniya ba za ta iya sauron ba, kun ba ta san hikimar da ke a cikin sauron ba. Fama fawqaha wadan sun kace abin da yafi sauro girma, ko kuma fama fawqaha fi sigari abin da yafi sauro zama karami, ko kuma fama fawqaha koda abin da halitta da take a saman jikin sauro, don yanzu bincike ya nuna akwai wasu halittu da suke rayuwa a ci saman sauron. Kariba cikin bincike na hay'atul i'jaz al-ilmi tarabatul alam al-islami sun kawo wannan bayani. To sai aka ce kuma Allah ya buga misali da ankabut, shine mi shine wato gizo-gizo. Ga wannan aya da muka karanta, masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita, kuma Allah ya buga misali da kuje kenan, ko kuda. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu. To kaga wannan duka Allah ya buga misali da su. Sai wadansu malamai suka ce da Allah ya buga misali da gizo-gizo, ya buga misali da sauro, an gane, ya buga misali da gizo-gizo, ya buga misali da kuda, sannan ya buga misali da sauro, sai kafirai suke suka game da Alkur'ani. Ya za a iya ce Allah ya buga misali da wannan abubuwa karara kenan, suna nuna ma'ana Alkur'ani tana da matsala, an gane ko, to sai Allah ya musu raddi. To cewa waɗannan ayoyin haka suka sabka, sai da Allah ya buga misali da sauro, sannan ya buga misali da gizo-gizo, sannan ya buga misali da wato sauro. To wannan mas'ala in suna kawo ta ne, nassoshin ba su inganta haka abin ya zo jere ba, amma ana iya hankalta ma ita suratul baqara madaniya ce, tabbas kenan nata shi ya zo ƙarshe, amma suratul hajji ita ma sun ce makkiya ce, sun ce madaniya ce, akwai sabani tsakanin malamai. To amma wadansu suna tafi cewa makkiya ce, ko kuma wadansu ayoyi ne a sun ka sauka a Madina, tunda akwai lokacin da sura ba ta sauka lokaci daya. To amma ita suratul ankabut tabbas hakikatan makkiya ce, ba wani sakka a cikin ta. To kenan yana yiwa suratul ankabut ta fara sauka kenan da bayani, tunda ita makkiya ce bahtan babu sabani. Sannan suratul hajji ita da aka yi sabani ka kasancewa ta, idan ya zamanto suratul hajji ta zama makkiya kenan, sannan aka buga misali da kuda, sannan kuma aka buga misali da shi sauron. Duk da yake suratul baqara ana ganin ita ce farkon, tana cikin na farkon wanda suka sauka a Madina. In mun dauki suratul hajji a Madina ta sauka kenan, sai da manto misalin sauro ma ya riga na wato na kuda. Almuhimu duk inda zai takkai ta kawo su waɗannan asarar da suke cinna cewa jere ne, sai an yi bincike a gane cewa wanne ne ya fara sauka sannan wannan. To buga misali da su ba yana nuna Alkur'ani ba, Allah yana, wannan yana nuna ilimin Allah ya shafi manya-manyan ababe da kuma ƙananan ababe. Domin ƴan falsafa sai su ce a'a, wai Allah ya san abu a jumlace amma bai san abu a fayyace ba, wannan kafirci ne karara, ba abinda Allah subhanahu wataala bai sani ba. Wato ilmullahi ta'ala subhanahu wataala muhitun bi kulli shay, ilimin Allah ya kewaye komai. Sai mun yi hattara da wannan. To kuma sai in ja hankalin ƴan uwa akwai wanda suke buga misali, sai su ce wato da kudan zuma da kuma kuda wanga wanda yake ba na zuma ba, Allah ya buga misali da su guda biyu. Wai suna cewa shi kudan zuma yana da tsari saboda Allah ya masa wahayi wa auhar rabbuka ilal nahli an ittakhidhi min aljibali buyuta, shi kuma kuda irin wannan na wanda ba shi ba, sai zamanto bai samu wahayi ba, sai zamanto yana rayuwa ne a hargitse. Shi yasa kenan idan dan adam galibin kasashen da suke a hargitse, in muka dauki yanzu kasashen Afrika da kasashen musulmi da Laraba, galibi akwai rikici gashi nan kala-kala, da na jahohi da na kabilanci da na waye, ba a zaman lafiya. Suka ce saboda kamar muna rayuwa ne irin rayuwa ta kuda. Su ko Turawa misali da suka tsara kasashen suna rayuwa ne irin kamar rayuwa ta kudin zuma. Kenan da zamu dauki misali ga kudin zuma irin yadda ke taimakon juna, sai mu samu mu zauna lafiya. Sai suka ce to kenan misalin kuda ba misali bane mai kyau. To wannan wato magana ce da tana da kuskure. Kuskuren ta tafuska guda biyu. Na farko shine cewa waye ce shi kudan kuda wancan bai samu ilhama daga wajen Allah ba. Duk abin da yake gudanar da rayuwar shi tsarin da Allah ya bashi kenan. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. النبي موسى يقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. kore akwai tsarin da Allah ya masa na rayuwarsa lalle dan adam ya kamata ya rayu a cikin tsari amma shi kudin zuba da bai rayu a kudawancin da bai rayu a cikin tsari ba haka ne tsarin rayuwarsa Allah ya yi masa ilhamarsa kun ba a cewa bai samu wahayi daga wajen Allah ba na ilhama wannan ya kamata mu fahimce shi abu na biyu ba da misali da abu ba shi ke nuna mummunan misali bane domin shi kudin zuba an ba da misali wajen tsari ne mai kyau shi kuma wanga kuda wanda an ka ba da misalin shi misalin da Allah ya buga ba na rayuwarsa bane a'a kafirai ne ake cewa innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wadanda kuke ambato wadanda ba Allah ba kuke kira ko kuke bauta wadanda ba Allah ba ba za su iya halittar kuji ba wannan ya nuna ashe kuji halitta ce babba tana dauke da hikima sannan kuma walaw istama'u lahu kuda sun hadu gaba dai su tayi maki juna ba za su iya ba ba za su iya daban-daban ba ba za su iya ba ko sun hadu sai ce wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an ba wa in yaslubuhumu dhubabu ba domin wadansu ba'un suke yi in harfu jazmin ne an gane ko kenan in yaslubuhumu dhubabu ba'un din za a yi mata sukuni kuma za a yi kalkala idan zuba ya kwace musu wadannan gumakan ko su wadannan mutanen da ake bauta ma wani abu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya wato kwato shi ba nan misali da ake son a buga maka na kasawa alloli da kuma mutanen da ake bauta ma to ai wannan misali gaya ne na tauhidi da haka wannan ba wani abin zargi bane to da haka yana da kyau kada mutane su dauki kawai ɗan mutum misali yazo a'a za a hankalta ba menene ake son a buga misali akan shi cikin ijazin da ake bayarwa da Allah ya buga misali ga shi ko wannan wato gizo-gizo masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya aka masalul ankabut takhadhat baita da an ka ce wato misalin wadanda sun karike wadansu majibinta na mari wadanda ba Allah ba ko gumaka ko mutane kamar misalin gizo-gizo ba wai dan gizo-gizo bai da kima bane ko wani abu ana son a nuna maka raunin shirka ne wa inna awhanal buyuti la bautul ankabut mafi raunin gida ko mafi rauni daga cikin raunin gidaje gidan ankabut zai sha wahala wajen yin shi amma dan adam sai ya biyo wuce da gidan ba ma'ana shirka ba ta da amfani gaba ɗaya za ta zo ne ta ruguje lokaci daya to ai kaga kunga misali ne mai kyau cikin tauhidi ba wai zancen gizo-gizo yana da kyau ko bai da kyau ba ko ko yana dauke da wasu ni sinadari mai cutarwa ko ko bai dauke da wani sinadari mai cutarwa kinan yana da kyau dalibai ilimi fahimci ina ne aka dosa sannan kuma da Allah ya ce masalul ladina takhadhu min dunillahi kamasal ankabut takhadhat baita suka ce raunin gidan gizo-gizo rauni ne guda biyu akwai alwahnul hissi akwai alwahnul ma'nawi akwai rauni wanda ake gani shine wanda gidan bai da wani karfi kana iya zuwa ka wuce shi ko ka samu wani abu kawai ka jijjiga gidan gaba ɗaya ka hargitsa shi lokaci daya sannan akwai rauni alma'nawi ana ganin wato da mata ne da miji suke rayuwa kuma mata ita ce take yin gida kamar misali sun kace da bincike ya nuna namijin baya yin gida domin an kace an kabu ittakhadhat nan ta'un ba jinsiya bace ma'ana ta ta'nisi shi tana nufin mata matan su ake nufi an ce jinsin gizo-gizo amma an kace nan mata ne suke yin gida ashe mace ce take yin gida namijin sai ya shigo to galibin idan aka samu ciki ita matar kashe mijin take in bai gudu ba kaga akwai rauni ma'anawi babu soyayya kenan sannan ƴaƴan su kuma idan ta samu ta kashe uban in kuma ta samu sai ya gudu an gane ko to idan ta haifi ƴaƴan su kuma in suka girma idan bata bari ba ita uwar idan bata bar gidan ba za su kashe ta sai zama to gidan ashe gida ne mai rauni ta fuskar mi zamantakewa kaga ashe mu'jiza ce ta alqur'ani sannan qur'ani dai ba da labarin koda da kuma tururuwa ba wai shace fade bane a'a suna da usulubi ne na gina al'umma kana iya dauka wannan misali shi yasa maqalat lamlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum tururuwa tace ya ku wato sauran wato abin nan tururuwa ku shiga gidan dijinku dan mi la yahtibannakum sulaiman kada a Suleiman ya take ko junuduhu da rundunarsa ko hum la yashurun su busani ba ashe wannan yana nuna mana jagora kullu yana kokarin ya kai abin da zai kai al'umma sa ta tsira jagora ne na gida na unguwa na gari na kasa ko ma wani irin jagora ne abin da zai kai al'umma gaba kamata ya kawo abin da zai ruguza al'umma ba shi kadai ya gyara shi da magoya bayan sa wannan shine sha'ir yake cewa fan namlu wato tabni quraha fi tamasukiha wan nahlu yabni rahiqa shahdi a'wana fan namlu tururuwa tabni quraha fi tamasukiha suna gina gidajen su a lokacin da suka samu haduwa at tamasuk suka hadu da juna masku shine wato shafa kinan nan suka hadi wal nahlu shi ko wato kudan zuma yabni yana gina rahiqa shahdi ta taccen shahadu zuma shine ake cewa wato shahada anan kaka ce shahada ma wanda sun kai shahada a awanan wanda suke suna taimakon juna kinan cikin taimakon juna ne suke gina gidajen su kinan al'umma ya kamata mu samu irin wannan tunani dan mu gina kanmu kinan kuma wa laifi kuma a dauki misali wato dabba tana iya dauka karatu ga dan adam kamar yadda Allah ya faɗa ba turawa ne suka faɗa ba dan adam yana iya karanta da dabba ta dauki ilimi musamman wanda take dauka ilimi kamar kare inda Allah subhanahu wataala ko kuma dabbobin da ake yin farauta da su dan ba sai kare ba ana farauta da shahu da sauransu yake cewa يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله كذا أبن دكوك سند دشي دكت يا أبن الله سند دكونا دب بن دكي يوم فروتا الجوارح نبأ أنا نفكر نك بقى دب دكي يوم فروتا سواء كرينيكو وتشاهنيكو أبن دك ماذا حكا سننكما شيئا أدم نيابا دب كرتوكم إلى أوك كرتوك دب shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam wanda ya kashe ɗaya daga cikin su sai Allah ya ce fa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya turo hankaka ko a ce jinsin hankaka guda biyu tunda sun ce guda ne ya kashe guda ya turbude shi ko kuma a ce Allah ya turo hankaka ta nuna mishi yadda ake yi ghuraban yana iya zamantowa annakira littanwi'i ko kuma annakira ba littanwi'i bace ghuraban wani ghuraba ne wato mai ban mamaki kinan sai ta zamanto litta'zim an gane ko shi dai Qur'ani ya ce guraban musan biyu ne ko ɗaya ba tunda nakira tana iya dauka waɗanda suke cewa biyu ne isra'iliyat ne dole sai an nemo dalili tabbatacce to amma dai Allah ce yabhasu fil ardi yana tono a cikin ƙasa shi yasa malaman binciken ilimi suke kiran albahth bahth saboda mai yin bincike kamar yana tono ne a cikin littattafai don ya gano wata mas'ala sai ka karanta alqawa'id albahthiyya alilmiyya wanda kuma yanzu ana bincike a kansa kuma ana rubutu mai yawa li yuriyahu dan ya nuna mishi ashe dabba ta zo da karanta da dan adam to dan adam yana iya ba dabba karatu dabba tana iya ba dan adam karatu sannan kuma banda ma wannan kenan mutum na iya dauka karatu ga wanda in ka dauki karatu ga dabba mi zai na dauki karatu ga dan adam na kasa gare ka ne ko na sama gare ka amma mun sai muka sama kanmu girman kai ba mu iya dauka karatu ga na kasa gare mu koko ba mu iya dauka karatu ga wani ko ga wani ko ga wani shi yasa fa'idudi da alkhairi mai yawa ya kumce muna dama an ce mimma la yata'allama ni kadiba cikin sahih al-bukhari ina ganin asar ne daga salaf mujahid ba hadisi bane wato yake cewa ko mujahid ne koko dai daga cikin salaf yake cewa mimma la yata'allama ni akwai mimun guda biyu domin a larabci an ka ce mimun daya harafi na mimun in an ce mimani kamar mimun biyu in an ce mimatun mimun masu yawa to sai aka ce mimani la yata'allamani mimun biyu ba sa samun ilimi to wadan mimun ne sai an ka ce mustahin mutumin da ke jin kunya wanda baya son yayi tambaya galibi kuma wajen mata aka fi samun wannan shi yasa mace ta fi son ta koma wato a tebur na karshe ta zauna an gane ko ba ta son ta zauna a gaba saboda za a yi tambaya abin ga kuma malami kuskure na rinka tambaya waɗanda suke da hazaka baya tambaya waɗanda ba su da hazaka domin in kana tambaya waɗanda ba su da hazaka kamar kana har zuƙa su ne wajen su ma su tashi su nemi ilimi amma kullum kana tambaya waɗanda suke da sani kaga shikenan sai ya zamanto su waɗanda kamar ba a yi da su to mai yawan kunya galibi wajen mata ake samun shi yarin da baka sani baka tambaya mimun ta farko kenan wa mustakbir da kuma mai girman kai shi ko galibi an fi samun shi wajen maza yana ganin yafi karfin ya tambayi wane ba komai bane saboda shi ba kaza bane ba kaza bane shikenan sai alkhairi ya barka mai yawa dan haka dai wannan yana da kyau mu fahimci wannan mas'ala da kyau to wannan shi ne abin da ya shafi farkon wato wannan sura suratu al-ankabut da an ka sanya mata suna kuma mun faɗa cewa dukkan surori koda ba a samu nassi ba misali wanda ya tabbatar da sunan su kaza ai ittifaqin da sahabbai sun kai ya nuna cewa kenan ba son ransu bane wato abu ne wanda aka karbo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ijma'in su nan zai yi aiki والله تعالى اعلم مساله da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 27 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha li muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahim Allah jami' al-muslimin malan yace fa in kila idan aka ce qala ta'ala Allah yace wa ma hum bihamilin min khatayahum min shay ba za su dauki laifufukan su ba da komai ba za su dauka ba suratul ankabut ayata 12 kafirai ne suka ce ku bi mu laifinku a ranar tashi alƙiyama za mu ɗauka muku shi to kaga ai ƙarya ne ba san ƙiyama bane shi yasa suke faɗin irin wannan magana sun maƙala sannan kuma Allah ya ce wala yahmiluna athqalahum za su ɗauki nauyinsu su kafirran wa athqalahum ma athqalihim tare da wani nauyi wanda yake ƙari akan nauyinsu suratul ankabut ayat 13 to kuma ya ce ba za su ɗauka ba kuma ya ce za su ɗauka nasu da waɗansu to kenan kuma kamar an ci magana ta ci karo da juna malam yace kullu zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa mal kafiruna su kafirai ba su kasance ba bihamilina shay'an su dauki wani abu min khata'il mu'minina na zulubin mu'minai allati daminu wato hamlaha ko dammanu hamlaha sun kai lamuni kenan su kai da cewa za su dauke ta an gane ko ba za su dauki nauyin mu'minai ba zulubin mu'minai ba za su dauka ba an gane ko daminu kenan hamlaha wala yahmiluna alkafiruna kinan kafirai za su dauka wala yahmilanna alkafiruna kafirai za su dauka athqala anfusihim zunubin da suka dauka nauyi kinan na kawunan su kinan zunubin da anna kawunan su wa hiya zunubu dalalihim shine zunubin batar da suka yi wa athqalan da kuma wani nauyi na zunubi kinan ma athqalihim tare da nauyin su wa hiya zunubu idlalihim shine zunubin wadanda suka batar idlal shine batarwa dalal kuma bacewa wato idlal ghairihim min al-kuffar zunubin wadanda suka batar na daga cikin kafirai la khata'il mu'minina ba ana nufin za su dauki zunubin mu'minai ba allatina fa anhum hamlaha wanda Allah ya kure cewa za su dauka wa qad sabaqa nadhiru hadha irin wannan ya gabata fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wataala wala taziru waziratun wizra ukhra kinan wala taziru nafsun waziratun wizra nafsin ukhra kinan wata rai ba za ta dauki nauyin wata rai ba wato an shafi nafsun ne tunda wazira sifa ne kina bukatar wato al-mawsuf yace a suratul al'am aya ta 164 ne ya gabatar da wannan fi suratul al'am wa fi suratu bani isra'il da cin suratu bani isra'il ita ce wato suratul isra irin wannan yazo wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'ath rasula cikin suratul fatir ma akwai irin wannan wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqaratun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba ana ramma mai hadda alqur'ani sai ai hattara in baka hadda ci alqur'ani ba kai hattara kar ka ce kaji an karanta aya ba irin yadda ka santa ba an yi kuskure to wannan shi dai ne shine abin da anka fada shi yasa Allah ya fada kafirai waɗanda suka batar suna da azaba mafi tsanani akan waɗanda anka batar alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun waɗanda suka bace alladhina kafaru waɗanda sun ka kafirce wa saddu an sabilillah suka bace batar da mutane daga hanyar Allah nan wa saddun nas an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun zamu ƙara musu wata azaba akan azabar da suke da ita saboda bannar da suka kasance suna yi su wato sun yi banna kuma sun bannatar da wasu Allah kai mu da tsari to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala to kafin mu je a mas'ala wato ta gaba zamu dawo ne cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 137 a cikin suratul ankabut shi ma malam ya kawo wannan wata mas'ala karkashin wannan aya yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wama hum bihamilina min khatayahum min shay ba za su dauki zanubin su da komai ba al-aya suratul ankabut la yu'aridu ba zai ci karo ba qauluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala kuma koko fatar Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta ci karo da wannan maganar ba inda Allah yace wala yahmiluna athqalahum za su dauki nauyin su wa athqalan ma athqalihim da wani nauyi tare da nauyin su suratul ankabut aya 93 kama taqaddama bayanuhu ma da yace kamar yadda bayanin irin wannan mas'ala kin ya gabata mustawfan wanda an kai bayani wato a cikakken bayani kinan daga waffani shine abinda ya cika fi suratul nahl a cikin suratul nahl mai taqiqin wannan littafi a wannan tab'a da take a hannuna ta kursi malik abdullah wato yake cewa wato kursiyul Qur'an al-Karim wa ulumihi na Jami'at Malik Saud kenan in mun faɗi wannan mutane sun fahimta yake cewa to kadiba mas'ala ta 100 daidai a cikin wannan littafi yace fa afqaluhum nauyin su inji shi malan mai littafi kenan awzaru dalalihim zunubi an gane ko jam'i ne al-wizru awzaru dalalihim zunubi nauyin zunubin da suka bace su da kansu wal afqalu allati ma'aha shi ko nauyin da ke tare da wannan awzaru idlalihim wato wani nauyi ne wanda yake na batar da mutane da suka yi wala yanqusu dhalika shay'an min awzari atba'ihim ad-dhalil kuma wannan ba zai rage wani wato ko ya tauye wani abu ba daga cikin nauyin su mabiyan su wadanda suka bi su akan bata dan an ce sun dauko wannan ba yana nuna an rage wani abu ba kaga dan an samu wani karin ma'ana wadancan suna tare da nasu din su mabiyan din su kuma wadanda suka batar da su kuma za a dora musu laifin batarwa ba tare da an rage na wadancan ba ina fata an fahimci ni in ka diba ma cikin hadisi na sahih muslim da yazo wanda yake nuna cewa wanda ya batar da mutane kenan wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amilaha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an ba tare da an rage musu wani abu ba kenan wannan hadisi ma shi ma yana kara tabbatar da wato wannan magana da malan ya kawo wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 828 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shine wato ya kawo aya da take wato akan wato jerin ayoyi malan yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatul udul an qawlihi menene fa'ida ta al-udul udul shine kaucewa asalin al-udul akwai cikin ilmu sarf marmakon a kawo wani wazani sai a kawo wani wazani ko marmakon a kawo wani uslubi shi ko cikin ilmin balaga sai a kawo wani uslubi ko marmakon a kawo wata kalima sai a kawo wata kalima to nan yana magana ne akan na to na ilmin balaga da ma'ana kenan me yasa al-udul aka kauce nan ba adalci ake nufi ba an qawlihi daga fadar Allah subhanahu wataala 900 shekara 950 da 50 aman an gane ko ila qaulihi inda Allah yace da ya kauce yace alfa sanatin annabi nuhu an tura shi yayi shekara 1000 illa 50 aman banda shekara 50 kaga mun ko a ce shekara 150 sai aka ce yayi shekara 1000 Allah yace walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama yace to sai aka ce shekara 1000 ba 50 mun ko a ce 950 to menene hikima malan yace ma'a anna adata ahli al-hisabi tare da cewa al'ada ta mutanen da lissafi ma abuta lissafi huwa al-lafdh al-awwal abinda an kafi amfani da shi shine a ce 950 ba wai a ce 1050 ba yace qulna zamu ce lamma kanatil qissatu
lokacin da kissa ta kasance ta annabi Nuhu masuqatan an kawo ta daga sakai suku ne an gaggabo ta an kawo ta litasliyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan ayi rallashin rarrashi ko lallashin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bizikri mabtuliya bihi Nuhu alaihi salam a ambaci abinda an jarrabe annabi Nuhu da shi min ummatihi na al'umma sa wa kaba da huda abinda yayi zujewa da shi inji malaman zauri daga zuza ne ma'ana abinda yayi shana wahala min tuli musabaratihim na tsawon yin hakuri da su musabara kenan ya ayyuhallazina amanu subiru wasabiru kana dhikru wato kana dhikru aqsal adadi sai ya kasance a ambaci mafi kurewa adadi an gane ku aqsa shine wato mafi kurewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa to aqsal adadi a ambaci mafi kurewa adadi allazi la aqda wanda babu wato aqda a cikin shi in an ce aqd shine wato kulli an gane ko la aqda wato goma ana kiranta aqd wani lokaci to wanda babu kulli a cikin sa ma'ana a ce goma cikin shi aksara minhu an gane ko wanda yafi yawa fi maratibil adadi wanda a cikin jerin adadi shine mafi wato girma afhamu shine mafi kambama wa a'zamu kuma shine girma ila algharadil maqsud zuwa ga wato burin da aka dosa burin da ake nufi wa huwa istitalatu sami'i shine a tsawaita jin mai ji muddata sabrihi tsawon lokacin sa kinan in anka ce dubu kaga kaji cikar dubun nan sannan anka ji maka banda shekara 50 yayi a ce ma 950 dan sai da anka kai ka dubun kinan kaji kadan na babu ga dubu yace wa fihi fa'ida kuma akwai wa fihi fa'idatun ukhra akwai wata fa'ida ta daban wa hiya nafyu wahami iradatil majazi kuma a kore nufin majazi ake nufi bi itlaqi lafzi tis'imi'ati kama an ce 900 wal 50 da 50 ala aktsariha dan kaka sa tsamani a mafi yawancin ta ake nufi ma'ana ya zama to kina ana nufin 900 misali da 49 da wata 1 ko da wata 2 ko zuwa 3 ko abin da kuma da haka a nuna maka sun cika cicicicip fa innal wahma domin shi wahami tunani ko zato ma adhikril alfi in anka ambaci dubu wal istithna'i sannan anka toge muntafin an gane ko to wannan zato za a kore shi au huwa abadu koko shi an mafi kore zato ma to an ce dubu ba 50 in anka ce 950 to zato ya fito wa 50 din tana yabo suka ba amma an ce dubu ba 50 to an fi tunanin cewa 50 din nan sun cika shi an mafi korewa abadu wato ayi tunanin cewa 50 din basu cika ba to kaga wannan yana nuna cewa mutanen farko sun rayuwa mai tsawo kuma yana nuna da'awa sai an zage damtse kuma shiryar mutane ga hannun Allah take tare da shekara 950 mata sa bata yi imani da shi ba sannan kuma dan sa bai imani da shi ba a gidansa ma akwai wato rebel kinan wadanda suka bijire masa kuma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wadanda suka yi imani da annabi Nuhu ɗan kadan ne wanda yake nuna cewa ashe ba dole bane in kai da awa mutane da ma za su bi ka wasu sun ce 50 ko 80 amma dai qalil Allah ya ce to wannan yake nuna cewa kuma annabi Nuhu yana daga cikin ulul azmi na rusul dan a nuna maka cewa dan mutane kadan ne suka bi ka ba shi yake nuna baka da kima a wajen Allah ba wani malami ne ya da awa he da mutun dubu ma ko dubu 20 ko dubu 50 ko dubu 100 sun bi shi to annabi Nuhu illa qalil Allah ya ce to kuma tare da cewa wannan malamin yana da magoya baya bai kai annabi Nuhu ba shi yana daga cikin ulul azmi na rusul shi yasa kada ka damu in ka bude makaranta ko kana wa'azi dole sai mutane da yawa sun bi ka a'a fara dai waɗanda akwai aiki da su ba san abin da Allah zai kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi ingantacce yake cewa wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo ba wanda ya karba mishi in yana da mata ba ta bi shi ba in yana da ya'ya ba su bi shi ba ɗan uwansa ba su bi shi ba kowa ba bi shi ba amma wannan bai rage masa kimar sa ba a wajen Allah yana annabin Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma Aisha wato ladaki ala qadri nasabiki kinan wahala kace Allah yake kallaye baka kima da ladar da kuma kyakkyawan niyyarka ba wai wani lakabi ba da kabba kanka na wani babban matsayi kai na kabba kanka wannan matsayin a wajen Allah ba a san hakikanin abin da yake faruwa ba ɗan uwa musulmi lokacin mu ya karatu kuma ya kai karshe insha Allah ta'ala zamu dakanta anan sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya ba mu dama zamu zo mu dora adarsi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته